بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبود وديا استبتغى الله سبحانه وتعالى دي ساكي هذا مؤونا يمشي نتلاتة تلاتين قوات شعبان shekara ta 1434 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda ya daidai da 9 ga watan 7 a shekara ta 2013 a lissafin miladiya. Kuma wannan shine darasin mu na biyu a tafsirin alqur'ani mai girma a munasabar watan ramadan da za mu shige shi gobe insha Allah tabaraka wa ta'ala. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace da aiki mai kyau a cikinsa daga farko har ƙarshe, da kuma tawfiki da kabuli daga Allah subhanahu wa ta'ala. Jiya mun karanta aya ɗaya da kuma abinda Allah ya yassare na abinda malam Sheikh Abdulrahman As-Sa'idi ya rubuta a littafinsa da muke bi ɗaya. A yau kuma za mu tashi kan aya ta gaba, wato aya ta 215 a suratul Baqara, inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa yas'alunaka madha yunfiqun. Bismillah. Subhanahu wa ta'ala yana magana akan tambayar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam suka yi wa manzo shi kansa akan wani abu dangane da ciyarwa da dukiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yas'alunaka madha yunfiqun, suna tambayar ka menene abin da za su ciyar. Wannan lafazi na infaqi, annafaqa a Hausa mukan dai kira shi ciyarwa, amma asalin abinda ake nufi shi duk abinda za a kashe na dukiya wajen amfanar mai haƙƙi. Duk abinda za ka kashe na dukiya wajen amfanar wanda yake ko haƙƙi ne a kanka dangane da shi, kamar mata, kamar iyaye, kamar dangi, kamar miskinai, faƙirai, da kuma dai waɗanda duk za mu ji a wannan aya ɗin, da kuma wanda ma ba su ba. Amma galibi a Hausance kawai mukan ce ciyarwa. Ciyarwa idan aka faɗe ta galibi tana da alaƙa ne da maganar abinci, yawa. To amma lafazin nafaqa abinda ake nufi da shi shine kamar abinda Bature ke cewa maintenance, ko ɗaukar nauyin wani ka yi masa abin da yake bukata, ba iya maganar si bane kawai, yawa, gudanar da rayuwar wani ko kuma taimaka masa. Wannan shine dai abin da a dunkule wannan kalma take nufi, amma a Hausance dai mukan ce ciyarwa. To sukan tambaye ka akan wannan abin da ya shafi ba da haƙƙi na dukiya ta bangaren daukar nauyin wanda za a dauka ko taimaka masa. Allah subhanahu wataala ce qul, to ka ce da su ma anfaqtum min khairin, duk abin da kuka bayar na alheri, falil walidaini wal aqrabin, to haƙƙi ne ga iyaye guda biyu, wal aqrabin da kuma dangi yan uwa na jini, wal yatama da marayu, wal masakin da miskinai, wabin sabil da dan tafarki ana nufin matafiye wama taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim duk abinda kuka aikata ku na alheri to Allah yana sane da shi yana da ilimi akan sa to muje kan abinda malam Abdurrahman Sa'idi yake fadi yana cewa ai yas'alunaka 'anil nafaqa suna tambayar ka dangane da annafaqa malamai sun tattauna akan suwaye masu wannan tambaya an yi amfani dai da lafazin jam'i ana nufin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a baya mun karanta a shekarar da ta gabata cewa ya zo a Qur'ani wurare da yawa kimanin wuri 12 da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da wannan lafazi na yas'alunaka a cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana nufin kuma sahabbai in ba ku manta ba har mun karanto wuraren a shekarar da ta gabata to wannan wasu kuma malamai sun kawo daga cikin sababin saukar wannan aya suka ce ta sauka ne akan Amr ibn al-Jamuh Amr ibn al-Jamuh dattijo ne kuma yana da dukiya yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene haƙƙin da zai fitar na wannan dukiya a kansa har wasu suna magana cewa da wannan aya ita ce ake amfani da ita kafin zakka da aka zo wajibta zakka sai ta shafe wannan aya wasu malamai ko suke a'a wannan daban hukuncin zakka daban wannan kuma ita ce magana daidai ayan nan tana nan muhkamati ba mansuha ba ce yawa kuma ayar zakka ita ma tana nan ko in ce ayoyin zakka da wajibta zakka ita ma tana nan suna nan a mahallinsu suna aiki da haka wannan ana magana ne akan wasu haƙoƙi na musamman ko saboda ƙaraba ko saboda wato haihuwa ko kuma saboda wata dangantaka din da wani sababi daban kamar da zamu zo mu ji yana ce wato wa hadha ya'ummu su'ala 'anil munfiqi wal munfiqi alayhi karka karanta al munfiqi a wannan tambaya da suka yi ai sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne me za su ce don ma za su kai amfani da ita yas'alunaka ma za yunfiqun in an ce ma za me ake nufi suna tambayar ka abinda za su ciyar abinda za su fitar su bayar na dukiyar su ana nufin ita dukiyar ta su menene za su fitar a ciki mun fahimci abin ana tambayar me za su bayar shi ne sai ce amma wannan tambayar duk da dai an yi ta ne akan abinda za a bayar to amma kuma ya ummu su'alu wannan tambayar ta kunshi anil munfiqi wal munfiqi alaihi ta shafi shi abinda za a bayar din shine al munfiq al munfiq ba al munfiq ba in ka ce al munfiq ismu fa'il ne ma'ana shi mai bayar da dukiyar al munfiq kuma ana nufin dukiyar da za a bayar al munfiq alaihi mutumin da za a bawa wannan dukiya don haka wannan tambayar ta kunshi waɗannan abubuwa dukkaninsu to sai ce fa ajabahum anhuma sai Allah ya ba su amsa anan duk da wasu malaman suna ganin tambayar asali ta tsaya ne akan al munfiq babu al munfiq alaihi amma fa'ida ce ta amsar da aka zo ba da amsa sai aka hada da al munfiq wal munfiq alaihi aka ba da amsar tare inda kuna gane me ake nufi sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suke tambayar sa wa ya rasulullah a cikin dukiyar mu me za mu fitar mu ciyar mu taimakawa waɗanda suke bukata da ya tashi ba su amsa maimakon ya ce ku ba da kaza da kaza da kaza na dukiyar ku sai dunkule su a sunan khair alheri sai kawai ya fadi waɗanda za a bewa din sai ce falil walidain maimakon ba a ce daga cikin dukiyoyinku iri kaza da abinci da abin sha da tufafi kaga wannan shine al-munfiq shine nau'in dukiya amma sai aka ba su amsa da al-munfiq alaihi da mutanen da za a bewa dukiyar ba ita dukiyar ba kun fahimci abin tare da cewa su tambayar da suka yi ta me dukiyar suke so a gaya musu wacce za su bayar amma da aka tashi ba su amsa sai aka ba su amsar abin da za su bayar din waɗanda kai za su bewa sai zama shi abin da za su bayar din aka dunkule shi a wani gamamman suna na alkhair kamar da zo a ƙarshen wato aya din zamu ji to shine sai yake cewa fa qala sai Allah yace qul ma anfaqtum min khairin duk abin da kuka ciyar na alheri ngani yace min khairin na alheri sai yace ai malin qalilin aw kathirin na wata dukiya mai yawa kadance ko ko mai yawa fa awlan nasi bihi to a cikin mutane wanda yafi cancanta da wannan abin da za ku bayar din sai fara ba su amsa sai ce to iyaye su za ku fara sannan kaza sannan kaza sannan kaza kun ga ya kawo wannan fa'u ta jawabi saboda sharadi ne sun ce ma din nan sharadiya ce jawabin ta shine fa fi'ilin ta shine anfaqtum ma anfaqtum ai duk abin da kuka ciyar sai ce min khairin sai ce falil walidain to waɗanda suka fi cancanta su ne wato iyaye sai ce wa haqquhum bi taqdimi kuma su ne waɗanda suka fi cancantar a gabatar da su a'zamuhum haqqan alayka wanda suke sun fi kowa girman haƙƙi a kanka wa humul walidani su ne iyaye guda biyu uwa da uba alwajibu birruhuma wanda wajibi ne a yi musu da'a a kyautata musu wal muharramu uququhuma wanda kuma saba musu haramun ne wa min a'zami birrihima an nafaqatu alayhima kuma mafi girman haƙƙin da ke kansu ko mafi girman nau'in da'ar da zaka yi da kuma kyautatawa da zaka yi mu iyaye shine ka ba su abin da suke bukata na ciyarwa da tufatarwa wa min a'zami al-uquq kuma mafi girman rashin da'ar da zaka yi wa iyaye da rashin kyautata musu shine tarkul infaqi alayhima ka watsar da su ka rabu da su babu ci babu shayarwa babu tufatarwa wannan shine mafi girman rashin girmama iyaye sai ce wali hadha kanatin nafaqatu alayhima wajibatan ala alwaladi almusiri don haka ne ciyar da iyaye abewa iyaye abinda za su ci wajibi ne akan da wanda yake Allah ya hore masa duk dan da yake Allah ya hore masa in ya zama uban yana bukata to wajibi ne akan dan ya ci da uban ya tufatar da shi ya masa duk waɗannan abubuwa manya manya da yake bukata malamai akan wannan magana sun karkasa abubuwan da suka shafi waɗannan haƙoƙi zuwa kashi kashi zan faɗi wasu daga cikin su na farko akwai yankin haƙi da suke cewa nafaqatul far'i alwajibati lahu ala aslihi akwai nafaqatul asli alwajibati lahu ala far'ihi akwai nafaqati dhawil arhami ba'dihim ala ba'd ciyarwa da take da alaka ta farkon mu komo kan ta farko in an ci akwai abin da ya kamata ka sani me sauraro me kuma bin wannan karatu duk dan adam da ka ganshi yana da asali shine iyaye da suka haife shi zai iya yiwuwa kuma yana da far'i ma'ana yana da da in Allah ya hore masa to da da ya fito daga jikinka sunansa me far'inka iyaye kuma da kai ka fito daga jikinsu sunansu me sunansu asalinka to asali yana da haƙƙi akan far'i far'i ma yana da haƙƙi akan asali ya abun yake to shine suka bayyana cewa idan uba yana nan mutum yana da ubansa uba yana da rai ga uba Allah madauki ya hore maka kana nan kana tare da shi sannan ya zama uban nan ghairu ajizin anil kasbi ba magaji bane ba gajiyayye bane yana da dama zai aiki ya samu abu kuma akwai wadatar da zai iya ci da ƴaƴansa to fa nafaqatu auladihi almustahiqina linnafaqati wajibatun alayhi ya ci da ƴaƴansa ya tufatar da su waɗanda suke ƴaƴan nan da suka cancanci a ci da su zamu zo magana akan su waye a ƴaƴa suka cancanci a ci da su to wannan ciyarwa wajibi ce akan uba ya ci da ƴaƴansa ya tufatar da su ba ganin dama bane shari'a ta dora maka in dai kana da da dan nan ba shi da abin da zai samarwa kansa tun yana karami to har ya girma ya kai matsayin da zai yi nasa ya samu tasa hanyar cin abincin to yana karkashin ka kai zaka ci da shi kai zaka tufatar da shi yana kan uba wannan haƙin wahdahu la yusharikuhu fiha ghayruhu wannan nafakar babu mai taya shi babu wanda shi ma ya cancanci wannan abun bisa haƙƙi a ce shi ma haƙƙi ne a kansa kamar yadda yake haƙƙi ne akan uban sai dai idan an ga dama a taya uban yawa amma wajibi akan uban ne wannan asalin ko a ce wani daban in uba yana nan ko uwa ko kuma kaka ko kuma wani wanda ba uwa ba ba kaka ba a ce zai taya uba wannan haƙƙi ne akan uba shi kadai ba a cewa haƙƙi ne akan uwa da uba su ci da ɗa a haƙƙi ne akan wa uba domin uba shine ke zuwa ya nemo abinci kuma ya ci da gidansa don haka wajibi a menene dalili malamai suka ce akan wannan tun asalin fadin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu wannan sura da muke magana suratul baqara yace wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wannan ayar ita ce asali a wannan babu kuma ku duba wata hikima ta Allah sai ya amfani da wa 'alal mauludi lahu bai ce wa 'alal abi ba sai ce wa 'alal mauludi lahu ko aina yake wanda aka haifa masa namijin nan da aka haifa masa da dan nan ko namiji ne ko mace to a kansa haƙƙi ne wajibi rizquhunna yace da uwar dansa nan ana zancen ma uwar dan yawa wa kiswatuhunna da kuma tufatar da su matan bil ma'rufi da abin da aka sani a shar'ance ko kuma gurgudan yadda shari'a ta yadda da shi ko ma a ce urfi ya zo da shi an san menene shari'a ta yadda da shi a matsayin ciyarwa da tufatarwa gurgudan bukata gurgudan mahalli gurgudan garin gurgudan al'adar duk waɗannan abubuwan ana lura da su na wato yadda za a dora waɗannan wajibai akan mutum sannan akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Hindu bintu Utba matar Abu Sufyan ta zo ta tambaye shi cewa baya barin isasshen abu da zai ishi ita matar da 'ya'yanta su ci yana barin su haka da wahala da yunwa mai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata sai ce khudhi min malihi ma yakfiki wa auladaki ki dauki abinda daga cikin dukiyar nan tasa ki dauki abinda zai ishe ki da 'ya'yanki bil ma'ruf sai ce bil ma'ruf shi ma bai bar mata abun haka saka kai ta je ta abinda ta ga dama ba ta yi almubazzaranci wannan ba daidai bane yawa wajibi ne akan uba ya ciyar da 'ya'yansa ya ciyar da matansa to amma in bai bayar ba tunda har shari'a ta baiwa matar dama ta diba ko ba izininsa kun san akwai akan samu wasu iyayen da suke kuntata ma matansu da 'ya'yansu wajen ciyarwa wannan haramun ne kuntatawa in babu ceto an san babu amma in akwai mun san wasu daga cikin al'adar ma da suke yi sa kayan suke a store suna da store a gidan kayan abincin na ciki a kullun kafin ya fita sai ya auna ana yi wannan ko ba yi yawa zai auna kwano kaza ne zai isa kwano kaza ne zai isa na kaza kwano kaza ne zai isa to wani lokacin yayi adalci wani lokacin kuma ba zai adalci ba kuma sannan wannan abun ba shi da dabiti ba shi da dabiti mai ake nufi ba wani abu ne da zaka iya samasa wata ka'ida ba tunda ran da duk aka samu wata matsala tsakanin sa da uwar gida in yayi fushi ran sai baci zai iya takaitawa ya ga dan azabtarwa kawai bari ma ya ba su kadan in yaso su je su karata to kaga wannan ya auka ya shiga cikin haram domin abubuwan ba a barin su zuwa ga zuciyarka te hukunci bil ma'rufin nan da shari'a ta ce kai kayi abin da ka san kai daidai su kuma su dauki abin da suka san sun yi daidai kar su wuce iyaka kar kuma kai kai kauro kaga kowa kenan ya daidaita shine dama asalin abin da ake bil ma'ruf abin da shari'a ta sani kuma sannan gurgudan abin da za a san ba a yi zalunci ba gurgudan abin da za a san ba a wato yi kauro ba don haka masu yin irin wannan su ji tsoron Allah su daina kuntata ma 'ya'yansu da matansu domin wajibi ne akan su su ci da su inda babu ne to da sauki za ka ga cewa mutum yana da akwai din amma shi ma bai ci mai kyau ba kuma bai baiwa iyalin nasa mai kyau ba sai ga wani Allah ya hore masa abin da zai ci abu mai kyau shi jikinsa ya ginu jikin 'ya'yansa ya ginu jikin matansa ya ginu amma sai ya bar su cikin azaba shi ma ya bar kansa cikin azaba a rika cin abin da kawai sunansa maganin yunwa amma ba zai gina jiki ba gashi Allah ya hore masa amma ga ganshi duk yana bubbushewa kuma ga halin da zai kyautata ma kansa wannan duk ba daidai bane Allah ma dauki abin da ya umarce mu dama shine wala taj'al yadaka maghlulatan ala unuqika ko wala tabsutha kullal basd fataquda maluman mahsura kada ya zama cewa kai wa hannunka kukume ka daure hannayenka ka hana in an ce kai wa hannunka kukume shine ka zama marowaci zumbuli kenan ake cewa ko kakan marowata ya zama baya bayarwa ba shi da tunanin ya bayar dan ya samu lada kar ka zama haka kuma sannan kar ka bude abun gashi nan kai ma'ana ka saki hannu ka ce ku yi abin da ku ga dama shi ma wannan ba daidai bane amma idan kai tarbiya to baka bukatar a ce ka kulle kayan abinci a suto kuma ka hana iyalinka la'alla zaka yi tafiya ka deban musu abincin sati guda yan uwanka naka kenan na jini za su zo gidanka ziyara baka nan saboda baka bada budget da su ba dan haka za su zo su zauna babu abinci wannan kaga baka kyauta ba amma ka bar abu a hannu amintacce a kula da abin bisa ka'ida sannan kuma bisa amincewa me yi amfanin mutum ya zauna da matarsa bai yadda da ita ba a ce ba aminci ai ba daidai bane yawa sai dai idan ta nemi ka almubazzaranci to wannan kuma sai a kula a hana ta wannan almubazzaranci to shine nan kun ga a wannan hadisi ya ce khudh ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf kaga wannan ya nuna mana ashe kenan haƙi ne akan uba wajibi ya ci da ƴaƴansa menene sababin wujubin ita nafaka akan mutum menene sababi da ya jawo ya zama kai uba wajibi ne akan ka kashi da da me ya sababi malamai suka ce sababin sunansa aljuz'iyya me aljuz'iyya ma'ana لان الولد وهو فرع لابيه جزء من ابيه domin shi da bangare ne na ubansa ko to haka nan uba tunda dan bangare ne nasa to shi ma ashe bangare ne nasa tare suke don haka ake nan a wajen uba ya ci da dan sa sababin wujubin shine juz'iyya da ya ci da ubansa shi ma sababin wujubin shine juz'iyya din nan dai mun fahimci wannan wannan lafuzza ne na malaman fiqihu a cikin littafin su zaka fa'idanta da su idan ka san su me sharadin kuma a ci da da koko kowanne da wajibi ne a ci da shi sharadi an yakuna al auladu fuqaraa ajizina anil kasb ya zama su ƴaƴan nan gajiyayyu ne ba za su iya yin aiki su samu abin da za su ci da kansu ba ka kaman yaro karami tun daga lokacin da aka haife shi ake shayar da shi wajibi ne a ci da uwa domin a lokacin nan nono yake sha nono kuma uwa ce take ba da shi don haka dole ne a ci da uwa kunga shi yasa a waccan aya da muka karanta wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna tun da yana ciki haka nan aka haife shi bayan an haife shi nan har zuwa lokacin da aka haife shi din nan har ake shayar da shi to wajibi ne akan ubansa ya zama cewa shine mai ciyar da uwar domin ta hanyar uwar dan nan yake samun abin da yake ci mun fahimci wannan to haka nan wajibi ne ya zama ko a ce sharadi ne kafin a wajabtawa uba ya ci da dan sa sai ya zama dan nan fakiri ne na ɗaya kenan ya zama ajizi ne ba shi da hanyar da zai yi aiki ya samu in ko yana aiki yana samu to daga ranan nan sai a raba tukunya ko a gidan yake to tukunyar da daban ta uba daban in uban mawadaci ne shi tukunyarsa daban ya kula da nasa ya kula da kannan wannan da suke karkashin sa sannan wannan shi kuma an yanta shi ya fita yaje nasa zaka ga wasu a gurgudun dai al'adu al'ada nan daban shari'a daban zaka ga wasu mutanen sun dauki abun hatta yaro yayi aure da shi da matar a cigaba da ci da su yana ma aiki sai ya zama tallafa wa cefanan gidan kawai yake yi yawa wannan in uba yayi wannan kyautatawa ce yayi da shagwaba amma wajibci na shari'a babu a kansa yawa na kira shi shagwaba saboda wanda zai iya yin abu ai tarbiya ce ka bar shi shi ma ya zama babba yawa tarbiya ce mai kyau karka ce a to ai shikenan a bar shi bai iya bai san yadda zai cefane a gida ba lokacin da zaka fadi ka mutu sai a rasa ya za a gudanar da gida amma shi administrator din gida yana gudanar da gida da shugabancin sa yana buƙatar tarbiya haka tun yaro yana saurayi daga auren sa na fari a bashi dama a ga yadda zai me yasa iyayen mu da kakanninmu suke ware mutum ga waina daga yin aure ko ba haka bane tun bai mallaka ba tasa ba filinsa bane sai a ce an ware masa wani wuri a ga yadda zai iya rike gidansa wannan tarbiya ce yawa amma aka ce za a kyale shi kawai sai dai a samu a bashi irin yadda a zamanin yanzu ake yi aka shagobatar da yara suka zama shagobabbu wannan ba daidai bane kuma yana hana tarbiya ta tafi yadda ya kamata to wannan sharadi kenan a sharadin nan ba mu kare shi ba na farko su zama fakirai ajizai ba za su iya aiki ba sannan kuma ajizancin nasu menene dalili ko dai lissigari saboda kanana ne su auli zamanatin auli ahatin zamana shine ya zama suna da wani ciwo da ya durkusar da su ba za su iya aiki ba misali ya zama yaro ya makance danka ne ya makance ba zai iya wani aiki ba da ne ya zama gurgu ba zai iya zuwa neman abinci ba hannunsa ba zai iya aikin komai ba ko kuma ya shanye ko yana da polio da makamancin wannan ya girma kuma ko da yana karami ko ya girma to wannan wajibi ne a cigaba da ci da shi har ƙarshen rayuwarsa domin me ba shi da hanyar da zai iya yin aikin da zai ci abinci wannan fa ku duba wannan yana da muhimmanci mu san waɗannan abubuwan don me domin muna bayani ne akan wajibcin da shari'a ta dora akan iyaye zamu zo kan su yaya akan ko na iyaye akan yayansu haka nan sharadi ko ya zama yawa amma alfaqirat idan yaya mata ne fa in yatka mace ce da man an ce ya shikenan ba sai an ce ya mace ba ko idan dan da ka haifa ya zama mace ce to ita wannan tun daga girmanta tun daga wato tana karama har girmanta wajibi ne uba ya ci da ita domin ita ba zancen kasbu dangane da ita cewa ta fita ta samu wani abu wannan a wajibin shari'a ake kallo yawa idan ta yi aikin ta samu ta taimaka wa gidansu taimako ne ba wajibi bane tana nan a karkashin wajibcin uba ya ci da ita mun fahimci wannan saboda me in aka dora mata wajibcin ta ci da kanta to kuma za ta iya shiga wata hanyar da ba ita ce daidai ba shi yasa masu malamai suka ce ita ya mace za a ci gaba da ci da ita har ran da ta yi aure daga ran da ta shiga gidan miji kuma ya take ta ya zama cewa an tare da ita to shikenan domin dama annafaqatu shar'an tajibu bidukhuli ai kun san wannan a fiqhu cewa ita nafaka tana wajaba da dukhuli yanzu mutali mutum aka daura aure da shi da wata yarinya ko wata mace dai daga daura auren nan in an gama daurin aure ana gama daurin aure ta ci rabin sadaki ko in aka ce sadaki 20,000 ko 50,000 misali to ana daura aure in mijin nan ya fadi ya mutu to rabi za a dawo da shi ta ci rabi in ku aka tare da ita aka samu dukhuli da ita to sadaki ya tafi gaba daya to kuma daga lokacin da wannan abu ya auku ci da ita ya tashi daga kan wuyan iyayenta ya dawo kan wa mijinta yawa to don haka ashe kenan iyaye suna ci gaba da ciyar da ƴaƴansu mata har lokacin da suka yi aure wannan kenan na biyu sharadin na uba ya ci da ɗansa shine an ya kunan abu qadiran ya zama shi kansa uban yana da shi domin in uban ba shi da shi kuma donan ba wancan wajibin kuma zai tashi domin ba a dora wa mutum me illa ma ataha kuma da Allah madauki ya fada yawa na'am nabiyu din nabiyu ne dan wancan sharudin a cikin ayyan suna da yawa cewa zama faqirai ajizai anil kasbi ajizancin nan shine aka fassara bayani ko saboda kankanta ta shekaru ko kuma saboda zamana in an ce zamana ana nufin ciwo da wata nakasa da ta tabbatar masa da nakasar da ba zai iya aiki ba yawa amma idan mata ne to su wannan za a ci gaba da ci da su har lokacin da suka yi aure sharadi na biyu shine zama uban yana da shi in uba bai da shi maganar wajibci babu sai dai kokarin sa abin da zai yi sannan saura kuma Allah ya taimaka to haƙi na biyu shine wanda ya shigo mana a cikin wannan aya din nafaqatul asli alwajibati lahu ala far'ihi ciyarwa ta uba gare shi wanda ta wajaba gare shi akan far'insa uba nan al'asli kuna anan rufin uba ko uwa yawwa far'in su wato dan su ya ci da su wannan shine wanda dama Allah madauke faɗa mana a wannan ayat da muke karanta ko yawwa to ita kuma malamai suna cewa idza kana al'aslu faqiran idan asali nan kun ga ba a ce abu ba in asali in an ce asali ana nufin wa da uwa da uba sune asalin ka to idan asali ya zama faqiri walahu furu'un kuma yana da rassa da yawa ma'ana yana da ƴaƴa daban-daban a qadiruna kuma su suna da iko suna da kudi suna da dama suna da hanyar aikin da za su ci da iyayensu to tajibu nafaqatuhu ala aqrabihim darajatan lahu wanda yafi kowa daraja wajen dangantaka da shi shine wajibcin ciyarwa yake kansa kun fahimci wannan misali idan mutum yana da ƴaƴa ko kuma a ce yana da ƴaƴa yana da jikoki ko a ce yana da ɗa guda ɗaya babba ga kuma jikoki kaga duk waɗannan sunan su me far'i ne na wannan asalin yawwa to shi wa a cikin ga ƴaƴa ga kuma jikoki haƙƙin wane ne akan sa ya ci da uba da uwa ɗa ne yawwa shi ake nufi shine kun ga anan aqrab darajatan wajen daraja ai shine yafi domin aka ce ga ɗa ai ba a zancen jika yawwa jika kun ga ko a wajen gado haka lamarin yake to amma dama a wajen abin da ya shafi malamin jiya gashi nan abin da ya shafi ciyarwa gashi zamu kawo sai ce fa in tasawau amma in sun daidaita wajen daraja fil qurbi fa nafaqatuhu alaihim jami'an in darajar su daya to dukan su wajibi ne su ci da iyayensu idan misali mutum yana da ƴaƴa bakwai wajibi ne akan duk ƴaƴa bakwai din nan su haɗu wajen ci da iyayensu su haɗa in ma karo-karo za su yi duk wata a albashin wannan ya kawo kaza wannan ya kawo kaza wannan ya kawo kaza a sai musu idan da uwa da uba suna nan a matsayin miji da mata kuma uwar da ƙarfinta za ta iya yin abinci kuma sun fi sha'awar haka su zauna a ce ita take abincinta to a ba su kayan abincin a sayo musu komai ta riƙa yi in kuma ba su ga damar su yi haka ba ko kun tausaya musu ku zaunar da su wannan kuma sai fi muku lada ku zaunar da su ba dafawa ba komai sai idan akwai matsala akan same ta kuma dama wani lokaci ka sami la'alla matarka ce kai za ta dafa abincin ta ba iyayen sai ya zama matar la'alla ba ta iya abinci ba uwar ta fi iya abincin za a kawo abincin kuma ta ji ba ta so to maimakon a yi ta wannan hasara in za ta iya ba laifi ba ne ta yi da kanta domin a yi ta hasarar abincin ana zubarwa saboda matarka ba ta iya ba kaga matsala ce waɗannan dai duk kowa gwargwadon wato hali da aka samu kai a ciki a takaice dai wajibi ne idan mutum yana da ƴaƴa da yawa to ci da shi wajibi ne akan su baki ɗaya min ghairi nazarin ila al-irth malamai suka ce nan ba a duban gado ba gado ake kallo ba a ce wane ne gadon sa yafi yawa to shine haƙƙin ciyarwa tafi yawa a kansa ba haka ake kallo ba in dai matsayin su ɗaya to wajibi ne su haɗu su ci da wato uban nasu ko uwar tasu shi ma wannan menene illa ko sababin wannan ciyarwa mun yi magana akan ta ita ce me aljuz'iyya kasancewar a uban nan ƴaƴan nan nasa juz'in sa ne don haka juz'iyya ce ta sa a wannan ya wajaba akwai haƙƙi na ƙarshe wanda zan tsaya akan sa sai mu koma littafin yace nafaqatu dhawil arhami ba'dihim ala ba'd haƙƙin dangi in an ce dangi wanda ba asali ba ba far'i ba yanzu mun ji maganar hukuncin asali da far'i in kana da ƴaƴa mun ji hukuncin ka ci da su in kana da ƴaƴa mun ji hukuncin su ci da kai ko mun gama da wannan to sai su dangi a tsakanin su wannan ya ci da wannan me ye wajibi a ciki malamai suka ce idza kana faqirul mustahiqqu lin nafaqati aqaribuhu alqadirun idan ya zama mutumin da za a ci da shi yana da ƴan uwa ko masu ciyarwar dangi ne kulluhum min alhawashi in ya zama gaba ɗayan su da wanda zai ciyar da wanda za a ciyar dukkan su hawashi ne in an ce hawashi ana nufin ƴan uwa kamar misali a ce wa ko ƙani da ƴaƴansa yawwa da shi ma wannan wa ko ƙani da ƴaƴansa da jikokinsa haka wani su ne duk ana ce musu hawashi to shine sai malamin suka ce ai al aqaribul kharijin an amudin nasab, wanda suka fita daga ginshikin nasabi, su ba asali bane ba far'i bane. Yawwa, alladhina laysu min usulihi wala furu'ihi ka ikhwatihi, kamar misali ɗan uwansa, kana da ɗan uwa, ba ku da uba ya mutu misali, ba ku da uwa ta rasu ita ma, amma ga ka ga ɗan uwanka, shin wajibi ne ka ci da ɗan uwanka in kai kana da shi ko ba wajibi bane? To shine sai ke fada wa akhawatihi wa amamihi wa ammatihi wa akhwalihi wa khalatihi, sai ce fa haula tajibu nafaqatuhu alaihim bi nisbati al-irth. To wannan ana zuwa a kalli harkar gado ne wajen wajibcin wa zai ci da wani. Kun gane wannan? Duk wanda ya fi kusa da kai wajen ya gaje ka, to shi ya fi cancantar ka ci da shi ko shi ya ci da kai. Mun fahimci wannan? Yau, amma dangane da iyaye, ba zancen gado, ba zancen komai, kawai muddin asali ne kai, far'i ne kai, to wancan haƙƙi yana da. To wannan la'alla zai mana amfani wajen fahimtar wannan ayar da kuma haƙoƙin shi, yasa na kawo mana shi. Mu koma littafin don mu ji abin da Malam Sa'adi ya kawo mana. Malamin sai yake cewa wa min ba'dil walidaini al-aqrabun, bayan iyaye guda biyu waɗanda suke wajibi ne haƙƙi ya hau kanka ka ci da su, to sai al-aqrabuna. Kunga shi ma sai a kawo shi da sigar al-aqrabuna, mafi kusanci. Al-aqrab domin ana lura da wannan ne, cewa wanda ya fi kusanci sai wanda ya fi kusanci sai kuma wanda ya fi shi kusanci. Ma'ana, ƴan uwanka dangi na jini, al-ikhtilafi tabaqatihim, gwargwadon yadda suka sassaɓa wajen matsayinsu gare ka, sai ce al-aqrabu fal-aqrab. To mafi kusanci shine mafi haƙƙi, wanda ya fi shi kusanci kuma shine mafi haƙƙi. Ma'ana, idan wannan shine ɗan uwanka misali, aka ce ga ɗan uwanka shaƙiƙi, can kuma misali ga baffanka, wanne ne mafi kusan haƙƙi? Ko kuma misali ga ɗan uwanka shaƙiƙi ga ɗansa, ɗan uwanka, wanne ne mafi kusanci? Ɗan uwanka. Yau, domin ɗan uwanka shi akan ɗan uwan naka yake, can za su ƙarata. Yauwa, amma misali inda ba kowa, misali ba uban wanda yake shi ne ɗan uwan naka, to ‘ya’yan ɗan uwanka za ka kula da su, tunda suna cikin waɗanda za su gaje ka. Mun fahimci wannan? A madadin babansu. To ashe kenan, shi yasa malami suka ce wanda duk zai sha makance ka a wajen gado, to idan akwai shi haƙƙin a ci da kai babu, mun gane shi ne mai haƙƙi. Idan kuwa babu shi, to sai dawo kanka. Idan ku bai sha makance ka ba, za ku iya yi tare, to shi ma haƙƙi sai haukan ku. Yau, don haka a babin ‘yan uwantaka ana lura da menene? Gado. A babin kuma haihuwa ba a lura da gado. Ina fata mun fahimci wannan. To shine sai ke cewa ala hasabil qurbi wal hajati, duka gwargwadon kusanci da kuma gwargwadon bukata. Fal infaqu alaihim sadaqatun wasilatun, su ‘yan uwa dangi na jini, ci da su ka bada dukiyarka ka taimaka wa ‘yan uwanka na jini, sadaka ce kuma silatul rahim ne, sadar da zumunci ne. Sadar da zumunci, me yake nufi da sadar da zumunci? Wani aiki ne babba wanda da yawa mutane a yanzu suna wasa da shi. Sadar da zumunci ba ana nufin iya ziyara ba, da ziyara da tafaƙudin hali, tambayar ina ya halin wane, ya mai wane yake ciki, a kai ziyara ɗin kuma a dubi buƙata a taimaka. Yanzu mutane da yawa, a yadda muka tashi da irin wannan rayuwar ta zamani yanzu, tasirin al'adun Turawa sun dabaibaye mu, za ka ga da yawa daga cikinmu ba ruwansu da danginsu. Kowa ‘ya’yansa ‘ya’yansa, ‘ya’yansa ‘ya’yansa, hatta jikoki ma ba ruwanmu da su. ‘Ya’yan da ɗanka ya haifa kamar ‘ya’yanka ne. To amma da yawa daga cikinmu yanzu mutane ba ruwansu daga shi sai ‘ya’yansa. Shi sai ‘ya’yansa, in karatunsu da komai ba ruwansa, kuma da ‘yan uwansa da danginsa na jini. Wani ma kai ga iyayen suna nan da rai, za ka ga sai ga tunda akwai wani ɗan uwan daban, sai ga ba ruwansa, shi ba ya kula iyayensa. Akwai irin wannan. Ai, ɗazu mun yi maganar cewa idan mutum yana da ‘ya’ya da yawa, haƙƙi ne akan wa ya ci da uban nan ko uwar? ‘Ya’yan ne baki ɗaya. Idan kuna shaƙiƙai uwa ɗaya uba ɗaya, to tilas ne akan kowa da kowa ya yi musharaka wajen ciyar wannan, babu wanda za a sauke wannan wajibin. Sai idan ɗaya daga cikinku ne ce wannan maganar kawo abincin nan daga yau na yafe muku, daga gidana kawai za a kawo. To in anan kun ga wajibi ne aka sauke muku, ɗan uwanku ya ɗauki nauyi. amma in ba wannan wajibi ku hada kanku ku ci da uwa da uba. In an ce wajibi fa ana nufin duk abin da in baka yi shi ba kana da zunubi, nan shi muke zance. Ba ma zancen maganar nafila da sadaka ta ganin dama, wannan tana tasowa a inda ba wajibi ba. Yauwa, to idan mutum dangantaka ce ta ƴan uwantaka, yana da kyau ayi sadaka ce kuma sadar da zumunci ne, akwai kuma inda take wajaba kamar yadda muka faɗi a baya. Allah samu dace. To sai ce wal yatama da kuma wato marayu. An ce al yatim abinda ake nufi da shi man faqada walidahu duna al bulugh, duk mutumin da ya rasa mahaifinsa, ko man faqada walidayhi kamar da suke cewa duna al bulugh kafin ya balaga. Bai balaga amma yana balaga ya fita daga sunan maraya, ko daga yaro ya zama baligi, to sunan maraya ya fita daga kansa. Maraya ta bangaren haƙin a ci da shi, to wajibi ne, haƙi ne akan marayu a ba su dukiya su ma a taimaka musu. Wa hum sigharu alladhina la kasiba lahum, sune kanana waɗanda ba su da mai samu musu, shine ma'ana la kasib, ba mai yin aiki samu musu abinci. Fa hum fi madhannatil haja, yace suna cikin inda ake zaton samun bukata, domin duk wanda aka ce ba shi da mai kawo masa kuma yana zaune shi din ba shi da damar yi aikin, to ai kaga kenan tunda bai balaga ba, ba shi da damar yi aikin ya samu abin da zai ci, kuma ba shi da wanda zai kawo masa uba ya rasu, to kaga kenan ya zama yana cikin bukata. Lalle wuri ne da ya cancanta akai dukiya domin a taimaka. Yace li adami qiyamihim bi masalihi anfusihim, domin ko su ba za su iya tsayuwa da maslahar kansu ba, su gudanar da rayuwar kansu. Wa faqdil hasibi al kasibi, wa faqdil kasib, da kuma rashin wanda zai nemo musu abinci. Fa wassallahu bihimul ibada, don haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wasiya ga bayi cewa su kula da su. Wajibi ne akan bayi su kula da marayu. Rahmatan minhu bihim wa lutfan, domin rahamar Allah da tausasawarsa ga su waɗannan marayu daga Allah subhanahu wa ta'ala. To wal masakin, da kuma miskinai. Yace wa hum ahlul hajati, in an ce miskinai ana nufin ma'abuka, ma'abuta bukata, wanda suke da bukatu. Wa arbabid darurati, da kuma ma'abuta larurori iri-iri. Allazina askanatuhumul hajatu, asalin miskini da ake cewa miskini, da larabci an same shi ne daga wanda askanatuhul hajatu, ma'ana bukata ce ta kaskantar da shi. Maskana ana nufin kaskanci. Yauwa, ya zama makaskanci, ba shi da yadda zai yi ya samarwa wani abu ko ya samarwa kansa wani abu, to shine ake nufin bukata ta kaskantar da shi, shine ma'anar miskini. Yauwa, daga kalmar dama, yauwa, da wannan kalma daga miskini, daga kalmar wannan maskana, kamar yadda ambata mana, sai ce fa yunfaqu alaihim lidaf'i hajatihim, don haka sai a ci da dukiya a kansu a ba su taimako domin kawar da wannan bukata tasu. Wa igna'ihim, kuma domin a wadatar da su a ba su abinci. Wannan nau'i na nawa kenan? Iyaye da dangi da marayu, ko ga miskinai, sai kuma yace wabnis sabil, da kuma dan tafarki. Ai al-gharib, abinda ake nufi da dan tafarki shine matafiyi baqo. Al-munqati bihi fi ghairi baladihi, wanda guzurinsa ya yanke masa ba a garinsu ba, yana tafiya guzuri ya yanke kuma a wani gari ba nasu ba, to wannan haƙƙi ne shi ma akan al'umma ta taimaka masa, a nemi taimako a taimaka masa. Nan malamai sun tattauna akan, duk da za mu zo mu ji waɗannan bayanai, idan mutum matafiyi ne, ana ɗauka a bashi ne haka kawai ko sai ya tambaya? In bai tambaya ba, yayi shuru saboda tsoron kaskanci da tsoron wulakanci, ya za a yi a san yana da shi, ai ya za a yi san cewa yana cikin matsala? Wasu malamai suke cewa idan an san shi mawadaci ne kuma bai tambaya ba, la'alla halin da yake cikin zai iya sanin wasu dabaru da zai yi da kansa. Dama an mawadaci ne yanzu galibi baya shiga irin wannan halin, galibi la'alla a duk inda zai je akwai dan wata hanya da zai fidda kansa. Zamanin nan da ake yayin ATM, ko ba zancen mutum ya je wani gari ya ce ai ya bar kudinsa a gida, yanzu in dai akwai wannan yanayin sai a raka shi banki a ce to ya buɗa ga shi, ko ba in dai akwai na'am eh un failure kuma wannan da ba sai ATM failure sai a ce to a taimaka masa yawa to amma in baya cikin masu wannan irin yanayin ya za a yi ko kuma yayin shiru ya ki tambaya to in an fahimci yana cikin matsala to a taimaka masa yawa kar a bari har sai ya tambaya domin ba kowa yake iya jurewa ya tambayan nan ba wani saboda tambayar tana da wahala kun ga musamman a zamanin da muke ciki yanzu da ya zama kasuwanci mutane yanzu a masallatai da yawa daga an yi sallama wani ya tashi ni ne dai ya kawo labari mutane yanzu tun ana gaskatawa har ba a gaskatawa yawa kuma saboda wasu ne waɗanda ba su da gaskiya suka jefa mutane a wannan yanayi kuma mutane suna da haƙƙin su yi irin wannan tuhuma ɗin domin an cuci mutane da yawa a masallatai da yawa amma kuma duk da haka a shar'ance ba dalili bane wannan na duk wanda yazo a ki karbarsa idan yazo ana da damar a taimaka masa a taimaka masa kawai dai a kula menene yace ayi masa din in dai a bashi kudin mota ya wuce ne a hankalce dai irin wannan kudin mota na namu cikin kasan nan duk inda mutun zashi dai a kasan nan yanzu ina jin baya wuce nawa daga Kano zuwa Lagos shine dai mafi nisa ko yau baya wuce duk inda zaka a ce 2500 ko a ce masallaci a taimaka maka da 2500 mafi karanci kaga bai yawan da za a ce ka cuci al'umma ba yau duk da dai wasu suna yi 2500 din za su neme ta a wannan masallacin kuma su tafi wani masallacin su nemo sai ka je wannan masallacin ka gansu bayan kwana biyu musamman a manyan garuruwa ana samu wasu kananan garuruwa kuma sai mutum ya tafi bayan kwana kaɗan sai ya sake dawowa kai ba kai ne kwanaki ka zo nan ba sai ya shiru ana samun waɗannan abubuwan don haka don Allah a riƙe wa juna nasiha da wa'azi idan mutum ya ɗauki bara ta zama halinsa duba irin yadda wannan hali fa yasa muka zama wasu kaskantattu musamman mu ƴan wannan bangaren na Najeriya ƴan arewa galibi duk inda kaga mabaraci ɗan arewa ne bayan kuma ɗan arewan bincika kaga bahaushe ne in kaga wani yayi wanda ba bahaushe ba yana bara ta yashi yake yi ina nufin ba wai tayawa yana raka shi ba a'a shi ma abun sa ya koya ka duba ka gani yanzu kana ganin ko a jaridu har ana zuwa yanzu can kudu ana hira da su a ce sarkin mabaratan gari kaza ya zama sarki fa yana da marsandi na ga hira da aka yi da wani kwanan nan a wani gari a kudu yana da marsandi yana da babura da ake masa haya guda biyu yana zaune za a je a masa haya ga gidansa a shiga a fita sai hidima zai ci da mutane kuma aikin sa bara kuma har zuwa lokacin da aka yi hira da shi bai daina bara ba yana zaune har ya nuna rumfar da wai gagun sana'ar mu nan zai zauna duk wanda yazo wucewa ya bashi kaskanci da wulakanci mutum ya sa kansa bayan kuma ya samu abin da yake ka je maka ka je Madina ka duba ka ga yadda bahaushe yake irin wannan abin shi ma gurgu kaga gurago gurgu ne fa ran juma'a ko ran idi ana ta tausayin su ana miƙo musu ana ta miƙowa sun je sun tara sai ka ga ya aiko nan an saya masa fili na miliyan 3 miliyan 4 anan a Najeriya kuma gurgu ne sunansa miskini to wannan saboda an ɗauki wannan bara ta zama sana'a to zamanta sana'an nan gaskiya haramun ne a shar'ance haramun ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya ɗauki bara ta zama masa sana'a ita ce hanyarsa ta abinci in an ce haramun me ake nufi da haramun ana nufin in kai zunubin da za a rubuta maka alhaki kar ka ce ba a ji tausayinka ba haramun ne ka ɗauki bara a matsayin sana'a in ba ka da abin da za ka ci ya halatta ka yi tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu wannan ka'ida a tashi a tambaya a ce wani da Allah a taimaka masa ba shi da abu kaza amma an samu abinci an samu motar haya an samu motar shiga ga rawani an daura har ana zuwa ma gaisuwa kai ne sarkin masu bara wannan abun an shiga abin da ba daidai ba Allah madauki ya kyauta Allah ya kyauta to shine sai yake cewa ibn sabil ay al-gharib al-munqati bihi fi ghairi baladihi fayu'anu ala safarihi bin nafaqati allati tusilhu ila maqsidihi to sai a taimaka masa akan tafiyan nan tasa a bashi abin zai kai shi zuwa ga inda ya nufa sai ce walam ma khassasa Allah ta'ala li ha'ula'i al-asnaf li shiddati al-hajati yayin da Allah madaukaki yake bance wa wadancan ga abin da za a basu saboda tsananin bukata ko walam ma khassasa Allah ha'ula'i al-asnaf li shiddati al-hajati yayin da yake bance wadannan da ambato saboda tsananin bukatar da suke ciki amma mata'ala sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya game yayi bayani na gama gari fa qala sai yake cewa wa ma taf'alu min khairin kai duk abun ma da kuka ciyar kuka aikata kai duk abin da kuka aikata shi na alheri min sadaqatin ala ha'ula'i wa ghairihim na wata sadaka da za ku bayar akan waɗancan da aka ambata ko wanin su bal wa min jami'i anwa'i ta'ati wal qurbat da kuma dukkan ma nau'o'in ayyukan da'a da ayyukan samun kusanci zuwa ga Allah li'annaha tadkhulu fi ismil khairi domin duk waɗannan za su shiga cikin sunan da ake cewa alheri to duk abin da kuka yi fa inna Allaha bihi alim to lalle Allah subhanahu wa ta'ala masani ne ga waɗannan abubuwa fa yujazikum alayhi kuma zai saka muku akai Allah zai saka muku akan wannan abin da ku aikata wa yahfazuhu lakum kuma zai kiyaye muku shi dama ya gaya mana faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara da haka duk wanda ya bada wani wata dukiya dan taimaka ma wani daga cikin waɗannan da aka ambata to Allah madaukaki ba zai tozarta masa ladansa ba za a ajiye masa kuma zai ganshi Allah zai kiyaye masa shi kullun ala hasabi niyyatihi wa ikhlasi kowa za a bashi sakamakon sa ne gurgurdan niyyarsa da ikhlasin sa wannan ya nuna mana muhimmancin niyya da ikhlasi mutane za su iya musharaka a aiki iri daya amma sai su bambanta a wajen lada haka ne ko ba haka bane ladan da za su Allah zai ba su daban yanzu sallar al'asar muka yi dazun nan kowa da irin niyyar da yazo kaga duk sallar al'asar daya ce amma ba duka ladan mu daya ba ladan jami'i na'am za a iya cewa za a samu wannan to amma akwai lada wajen mai da hankali a sallar wajen kula da tintintini akan ayoyi inda sallar bayyana ne kana jin abinda maliman ke karantawa kana tunani akan ayoyin ko wanda kai kake karantawa din ma a sirsi ne kana tunani akan waɗannan ayoyi kuma kana ƙara wato nutsuwa da khushu'i a cikin sallarka kaga ladanka zai fi wanda ba shi da wannan nutsuwar a cikin sallarsa ko da a cikin jami'i haka nan kuma ku duba mu ga yadda Allah yake bambanta mutane wajen ko da asalinsu aikin banza suke yi amma sai Allah ya cece su saboda niyyar da suka yi mai kyau wajen yin wani aikin kirki ai ba mu manta matar da take aikin ta karuwanci karuwa mai aikin ta zinafa ta hanyar abincin ta kenan ayi zina a samu abinci a ci haram cikin haram ko abinci ta hanyar haram yawa to amma karuwa dama sunanta baghi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari karuwa ce gata saboda tausayin wani kare yana lallage ba shi da ruwan da zai sha ta zubo masa ruwa a kuffi ta ba shi ya sha saboda wannan Allah ya shigar da ita aljanna wannan ya nuna mana an kankare zunuban nata saboda wannan aikin menene ya girma aka baiwa kare ruwa ya sha kare kuma ku duba me ya kare a cikin halitta yana cikin mafi kaskanci mafi wulakanci mafi rashin daraja amma saboda rai ne shi ma aka girmama shi aka bashi ruwa ya sha wanda ya bashi ruwan nan saboda tausayin rai Allah ya cire shi daga wannan mummunan aiki ya sa shi a aljanna ku duba Allah fa ashe kenan rahamarsa tafi karfin yadda zamu zo mu muna irin wannan hukuncin a tsakanin junanmu sai kaga mutun yayi laifi a tsakanin mu kawai ya maka wani laifi guda daya sai kai condemning din sa a rayuwa wani ai ba alheri gare shi kaza da kaza da kaza wannan ba daidai bane in yayi kuskure tsaya iya kuskuren sa karkace babu alheri tare da shi ya lalace kaza da kaza ba haka bane to kun ga wannan haka nan kuma wanda aka shigar da shi wutar jahannama saboda kyanwa da ta daure ta hana ta abinci ita ma aka shigar da ita me jahannama saboda me gata tana da'a tana azumin nafila amma kuma ta azabtar da ran mage ta hana ta abinci wanda dama ita kuma me hikima ita kuma mage dabbar gida ce dama aiki wajibi ne akan inda take a ci da ita da dabbar jeji ce dama sakin da za a taje ta nema da kanta to abinda baya nema da kansa bashi ake sai aka daure shi aka hana shi kaga an yi zalunci sai Allah madauki ya kalli wannan aikin da munin niyyar sai aka sa mutum wannan mai aikin a jahannama kaga ashe kenan niyya tana karfafa aiki tana daga shi fiye da yadda wato koda ya cancanta to shine suke cewa kullun ala hasabi niyyatihi wa ikhlasi wa kathrati nafaqatihi wa qillatiha haka nan kuma gurgudan yawan gurgudan karancin wani zai bada da yawa ladansa yafi wanda ya bada kadan wani kuma ya bada kadan din saboda kyakkyawan niyya sai Allah ya bashi lada fiye da wanda ya bada da yawa ko shi yasa malami suke faɗa cewa abubuwa na ka'ida na cewa dukiya in ka tashi ba da taimakonta sunna ce ai ka boye ko wannan mustahabbi ne akwai inda bayyanawar take zama kuma daidai ta ina ka bayyana ba da dukiya akwai inda yake zama daidai idan kai ana koyi da kai misali a gari in aka ga kai kowa zai yi to ka ba da abu dan ga cewa ah wani ma fa yayi sai a ba da labari shin gari wallahi wani ma fa ku duba ku ga shi ma fa sai da yake kaza ah ashe mu ma bari mu yi to idan mutum haka yake zai iya yi don wannan ba fa wai dan ayaba masa ba Allah kuma ya san me zaka yi domin sa din a can cikin zuciya kai domin ilmantar da mutane akwai aikin da zaka yi don ilmantar da mutane akwai malami haka ya tashi wata nafila da ba a san da ita ba ba a saba yi ba sai ya nafilar saboda mutane su koya wannan shi ma bariya bace mun fahimci abun yayi ne domin ilmantar da mutane to wadannan abubuwan da duk suna nan gurgudan halin su ko kuma gurgudan ladan da mutum zai samu gurgudan niyyarsa a zuciya sai ce wa shiddatil hajati ilaiha da kuma gurgudan tsananin bukatar da mai bukatar yake da ita zuwa ga wannan dukiya wa idami waqiha wa naf'iha da kuma girman tasirin ta da kuma amfanin ta sai kaga a garin da ake bukata yanzu misali idan mutum yaje garin da akwai ruwan famfo ko ina ya wadata sai kaje ka tona rijiya a wata unguwa kuma kowanne gida suna da famfo da wanda yayi wannan da wanda ya tafi inda ba ruwan famfo rijiya daya ce mutum 20,000 a unguwa ko a gari su a karkashin ta suke rayuwa idan ka je kai rijiya komai kankantar ta anan sai ta fice lada saboda bukata to shine abin da ake nufi da haka gurgudan niyyar ka gurgudan bukatar da mutane suke ciki ai musu aikin kaza to gurgudan ladan da za a samu Allah ta miki wannan suna daga cikin shine abin da malamin ya ambata mana dangane da fassarar wannan aya za mu tsaya akan wannan ayar amma kafin karshen ta mu ji fa'idojin da muka karanta a cikin wannan aya mun ji da la ilaha illa to abubun nan har sun kai 7 tayi bari mu gaggauta mun ga akwai kwadayin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan neman ilimi tunda an ce yasalunaka ko abu na biyu a kyakkyawar amsar da wato yana daga cikin kyakkyawar amsa idan mutun ya tambayi wani abu a bashi amsa fiye da abin da ya nema kaga sun nemi me za su ciyar sai aka ba su abin da za su ciyar din tare da inda za su ci da shi yawa wannan duk mun yi magana akan sa kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi akan alwala da ruwan teku kun ga ruwan teku aka tambaye shi akan jahalatta ay alwala da ruwan teku sai ce me huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu sai ce ruwan sa mai tsarki ne abinda ya mutu a cikin sa kuma menene ya halatta a ci kun ga abinda ya mutu a cikin sa din ba a tambaya ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara dan fa'ida yawa abu na uku falalarci da dukiya akan iyaye da kuma dangi da makamantansu sai kuma falalar abin nan marayu nan malamai suna cewa maraya haƙƙinsa daban da na maskana ma'ana in aka ce mutum maraya ne malamai suka ce ko yana da kuɗi ya cancanci a bashi ko ubansa ya mutu ya bar masa dukiya to saboda an ware shi an kira shi an ce liliyatama din nan an ce marayu to ya cancanci a ba su wato taimako ashe idan ya zama marayu ne kuma sannan fakirai to haƙƙin su biyu ne za ku ba su na maraici za ku muku ba su na talauci mun san kuma magana akan bambanci tsakanin miskini da fakiri duk inda aka faɗi miskini to fakiri ya shiga duk inda aka faɗi fakiri shi kadai miskini ya shiga idza iftaraqa duk kun san wannan umumu ilmin lahi Allah madaukaki ya san komai babu abin da ya fita daga ilimin Allah don ya ce wa ma tafa'alu min khairin fa inna Allah bihi alim ma din nan kuma lafazi ne na umumi don haka komai yana cikin abin da Allah madaukaki ya sani abu na karshe mutum bai cancanta ba gare shi ya wulakanta duk wani aikin alheri komai kankantar alheri ka ganshi to aikata niyyarta niyyar nan taka mai kyau a zuciya ita Allah zai baka lada akan wannan aikin komai kankanta saka da kare na shi kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqullaha ittaqun nara walau bi shiqqi tamra kage shiqqi tamra tsagin dabino ku ji tsoron wuta ku kare kanku daga shiga wuta ko da tsagin dabino ne in kuka bada shi Allah madauki sai kalli zuciyarku cewa kun taimaka ma mutum saboda bukatarsa kun bashi tsagin dabino sai a sa ku a aljanna a tsare ku daga shiga wuta muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu damar tsaida waɗannan haƙoƙi da muka karanta a wannan aya. Allah ya sa mun fahimce su daidai, Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ƙara mana ilimi, ilimi mai amfani. Allah ya taimake mu shiga watan Ramadana mai alfarma cikin nasara da albarka. Allah ya karɓi ayyukan mu a ciki. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum.